bayan haka yan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara sadar mu a yau juma'a 30 ga watan 7 shekara ta 2004 miladiya a nan cikin garin biyu a babban masallacin juma'a na kofar mai martaba sarkin biyu mun dade ba mu sadu ba da yan uwa da dama sai dai ta fuska ko ta kafar watsa labarai ina mana fatan alkhairi gaba daya mu kuma ina fatan abinda zamu tattauna a wannan wuri ubangiji ta Allah ya mana jagoranci mu fadi daidai mu kuma aikata daidai kuma zan so dukkan hadin kai ta fuskar masu saurare wa'azi kala kala ne akwai wa'azi na ilmantarwa galibi baya bukatan kabarbari da yawa akwai wa'azi na taji to wannan shi ne yake bukatan kabarbari da yawa to ni ba wa'azin taji zan yi ba wallahi tara ku yi takabbara dan haka zan so mu sami bayar da hankali da saurare domin mu tattauna akan matsalolin da muka haɗu domin babban munasabar zuwan mu munasabar ce ta aure dan haka cikin matsalolin da zamu tattauna akai zamu tattauna akan matsalolin da suke da alaka da aure kila kan waɗansu abubuwan da an shajin su a baya a waɗansu wuraren kila kuma ko da an taba jin su ya zanto an fito da su a cikin wata rigar da ta sha bamban da wanda aka sani a baya aure ni'ima ce daga cikin nemomin Ubangiji kuma ita ce kadaitacciyar hanya wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara domin alaka ta gudana tsakanin ɗa namiji da ƴa mace aure sunna ce ta annabawa kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da haka a cikin littafinsa mai girma walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa zurriya hakika mun aiko da manzanni kafin ka kuma mun sanya musu mataye na aure sannan kuma mun arzuta su da zurriya manzanni Allah ya arzuta su da aure kuma ya ba su zurriya sannan aure abu ne da ke tabbatar da natsuwar zuciya akwai natsuwa ga mutumin da yake da aure idan an kwatanta da wanda ba ya da shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha fadin Allah ta'ala a cikin suratul rum wa min ayati yana daga cikin ayoyin Allah waɗanda suke nuna samuwar shi cewa akwai shi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ubangiji ta'ala ya halitti matan ku daga wani sashi na jikin ku matan farko an halitte ta ne daga bangaren jikin namijin farko wato matar farko a duniya Hawwa namijin farko annabi Adam alaihi salam bangare ne ita na annabi Adam ubangiji ta'ala yayi haka litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa ga ita mace wato mace na sa dan adam ya samu natsuwa kamar yadda kuma a waccan aya ta suratul a'raf yace huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha ubangiji ta'ala ya halicce ku daga rai daya shine annabi Adam kuma ya halicce matarsa daga jikinsa domin mutane domin ya samu natsuwa da ita dan haka a cikin aure akwai natsuwa irin wadda babu ita a cikin rayuwa ta gwauranci bincike ya nuna cewa kamar yadda wani likita wanda mai kula da tabin hankula a birnin New York ya rubutu yace galibi rashin kwanciyar hankali da tabuwa da motsuwa wadda ba ta da alaka da aljan a rikicewar kwakwalwa ne da tashin hankali da rashin natsuwa idan ka kasa masu irin wannan matsalar kashi hudu a duniya za ka samu kashi uku daga cikinsu marasa aure ne ko gauraye ne ba su da natsuwa amma mai aure yana da natsuwa lokacin da ya je aiki ya je gona ya je noma ya je kasuwanci ya dawo a galabaice a gajiye yace sa'a da macen arzikin da zata tarairaye shi ta lallashe shi ta yi masa barka da zuwa ta kammantar da shi a cikin minti biyar wahalhalun da ya sha na awa biyar ko awa shida ko bakwai to wannan shine sirrin dake cikin kalmar litaskunu ilaiha kuma shine asirin dake cikin kalmar waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha sannan kuma ubangiji ta'ala ya kudaitar dangane da ayi aure yace fankihu ma baba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum wato ku aure abin da ya dace da gare ku na mata ko dai bibiyu ko kuma uku uku ko kuma hurhudu wannan zabi ne aka bayar ko mutun ya aure mace biyu ko mutun ya aure uku ko mutun ya aure hudu fa in khiftum alla ta'dilu fawahida idan ba za ku iya yin adalci ba to sai ku tadaita akan guda daya da haka a nan gurin ni'imtawa ne bayan an shar'anta maka aure kuma a shar'anta maka abin da ake kira at-ta'addud a cikin rayuwa ta auratayya kididdigar mata din biyu ko uku ko hudu wannan aya akwai waɗanda suke mata fassara ta karan tsaye su fassara ta don ta dace da son zuciyarsu sai su ce ayar na nuna halaccin yin mata tara idan ka ce daga ina kuka gano wannan sai su ce tunda Allah ya ce masna biyu wa thulatha uku uku wa ruba hudu ma'ana biyu uku hudu kaga tara kenan biyu ka tara da uku ka tara da hudu ya zama tara kenan sai ayar abinda suke nuna wa kenan tajma'u baina ithnatayn wa thalatha zawjat wa arba zawjat ma'ana ya zama guda tara kenan to kaga wannan fassara ce ta san zuciya domin lafazin wa da aka yi amfani da shi matna wa thulatha wa ruba' ma'anarsa ma'anar aw wanda ake kawo ta cikin larabci dan ba da zabi kamar option da yake nan masna aw thulatha aw ruba' amma sai aka amfani da wa ana nufin aw wanda a cikin alqur'ani ɗaya daga cikin biyun kowa na wakiltar dan uwansa kowa ya wakilci aw ko kuma aw ta wakilci wa wanda bai gane wannan ba sai ya baiwa kowanne fassarar da bata dace ya bashi ba to da haka ne aya na nufin yalwatawa mutum ya auri biyu ko uku ko hudu gwargwado yadda zai iya to sai dai fa da mutumin da zai aure sama da daya dole ana bukatar ya kiyaye sharuɗa kamar haka abu na farko ya samu tabbas a cikin zuciyarsa cewa yana da shakawar da zai adalci a tsakaninsu idan yana ganin yana da son zuciya ba zai iya adalci ba to bashi halatta ya kara ta biyu sannan abu na biyu bayan yana da adalci ya sani cewa yana da matsayi na tattalin arziki da zai iya ciyar da su domin komun adalcinsa in abin da yake samu a wata bai wuce rike mace ɗaya ba to ganganci ne ya ce zai ta biyu ballan talata uku dan zai yiwatar da su ya bar su cikin fatara da talauci sannan kuma abu na uku bayan yana da adalci da zai gudanar da su sannan ta fuskar tattalin arziki yana da yalwa da zai iya ciyar da su to ya kasance yana da ƙarfin sha'awar da zai gamsar da bukatar su ta ɗa namiji idan ya kasance sha'awarsa shi a halittarsa zai iya zama da mace ɗaya ne ganganci ne yin ta biyu haka idan ya kasance biyu kawai zai iya yi to bai dace bai ce zai ta uku balle tana ta hudu dai idan ya haka za su ci su koshi ta fuskar buhunan shinkafa da na gero da yake da shi a gida amma kuma suna da yunwar ɗa namijin da shi ba zai iya gamsar da bukatar su to anan ba shi halatta ya ce zai yi sama da ɗaya ko sama da biyu in ƙarfinsa na gudanar da biyu ne wannan da dama daga cikin magidanta ba sa kiyaye wannan dan haka dai an shar'anta maka yin aure sama da daya to amma lalle sai ka kiyaye waɗannan sharuɗa da muka ambata ubangiji ta'ala ya zabulas wajen yin aure fankihu sannan yace wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli ku aurar da waɗanda ba su da aure cikin ku maza ne ko mata yace ku yi aure kuma yace ku aurar saboda ka kaga akwai kudaitarwa sannan yace kunna libasul lakum wa antum libasul lahun ita mace sutura ce a gare ta kuma sutura ne a gare ta abinda ake nufi da sutura idan mutum ya sa sutura yakan sa ta ne dan ta rufe masa tsareicin sa sannan ta kare shi daga zafin rana wani lokacin da sanyin hunturu to haka kake zaman cewa kake kasancewa sutura ga matarka ta yadda zaka kare mata sha'awar wani ɗan namiji dan ka riga ka biya mata bukatar ta wannan fuska ita ma ta kare maka sha'awar ƴa mace dan ta riga ta biya ma bukatar ka ta wannan fuska wannan shine libas din
ko kuma a'a akwai lokacin da kuke samun kanku cikin halin ba ku da komai jikinka ne zai mata sutura ita ma jikinta ne zai maka sutura shine ma'anar hunda libasul lakum wa antum libasul lakum kawo wannan jumla dan a nuna cewa a cikin aure akwai ma'anar takuduwa da juna da garwayuwa da juna bangare biyu ne yana rike ya zama daya yake tunani iri daya da makoma iri daya lokacin da kake tare da mace baka tunani akan karan kanka kadai me zaka ci me zaka sha me zaka sutura kana tunanin me za ku ci me za ku sha me za ku sutura idan Allah ya fara baku yaya da tarbiyya yaya kuma kuna taimakekeniya da juna akwai wajibinta akwai wajibinka anan kaga ba kai kadai bane akwai takuduwa tsakaninka da ya mace dan haka ba a san rayuwa ta san zuciya a tsakanin ma'aurata so ake kai da ita kun riga kun zama daya dan koda ita kalmar zawaj idan ka dubi kamus din larabci abinda take nufi takuduwa da garwayuwa da narkewa wuri guda tsakanin wanda aka aura da wanda ya aure ta din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana bayyana matsayin aure yace idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisf al-baqi idan mutum ya aure to ya cika rabin addininsa ya rige kuma yace tsoron Allah ɗaya rabin da ya rage masa wato aure a karan kansa yana matsayin rabi na addini kamar da wannan hadisi ya nuna riwayar Hakim An-Naisaburi sannan kuma a cikin aure akwai morewa gauro kuma shi yana cikin tagayyara baya morewa kenan don manzon Allah ya nuna gaba daya rayuwa ta duniya kayan alatu a duniya masa wa khairu masa'il al-mar'ati as-salihah duniya abinda ke cikin ta kaya ne na morewa da gongojewa kuma mafi tsadar mafi alkhairin kayan morewa a cikin duniya ita ce mace ta gari wato kenan akwai morewa a cikin aure wannan hadisi Muslim ya rawaito shi sannan kuma shi a cikin aure akwai tsaro mutum yana baiwa kansa tsaro na musamman iffa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi yace mutum uku Allah madaukakin sarki ya jibinci nauyin sai ya tallafa musu na farko al-mukatab allazi yuridu al-ada bawa da aka rubuta masa fansa cewa kawo ka zaka fanshi kanka ka zama da daga yau to Allah ya alƙawarin taimaka masa har ya biya abin da zai biya din ya fanshi kansa ya zama da na biyu wallakihu allazi yuridu al-aqab ma'auratin da yayi aure da niyyar ya kare kansa daga zina in dai da wannan niyyar ka tashi yin aure ba wai da niyyar sa'a na yayi nima bari in yi ba aboki na yayi nima bari in yi ba kawai dan ketare ni a'a so nake in kare kaina to Allah ya alƙawarin sai ya taimaka maka kai sannan na uku wal mujahid fi sabilillah wanda ya fita jihadi dan gwagwarmaya da ya da kalmar Allah a bankasa Allah ya alƙawarin taimaka masa da haka kenan ɗaya daga cikin manufofin yin aure mutum ya sanya zuciya ya kulla niyyar iffa shine tsaro kare kansa daga fadawa cikin zina idan har ka sa wannan a cikin zuciyarka wannan zai taimaka maka wajen zaben matar da kake ganin za ta kare ka daga fadawa cikin zina da kuma bayan ka kawo ta gida zaka tattale ta ka tarere ta yadda za ta ci gaba da zame maka tsaro din bayan da za a yi mace ta zame maka tsaro daga kallon sauran mata in tana kazama sauran mata suna tsafta ba komai ba in ba ta iya kwalliya ba sauran sun iya kwalliya kaga nan dole ka kawo mata kayan kwalliya da kayan ado ka koya mata tsafta ka koya mata yadda za ta rintse ma ido ba za ta kalli kowa ba ta fito kullun cikin shiga da kamala sai da ta dace idan za ka bata wannan training din baya bukatar sama da wata daya in tana son ka za ta iya kana faɗin abin da kake so kana dora mata karatu ne yadda ake dora mata suratul fatiha yadda kake son ta rayu a gidanka da irin kwarkwasa da kake so ta rinka yi maka da rausaya da murmushi da wasa duk dan ta kare ka ta zame maka tsaro kai ma kuma idan ka aure su dole sai ka hada kai ma kana danyewa kanka kwaskwarima kana dan gyare-gyare kana ado kana kwalliya da sauransu kana tsafta ka zama cikakken dan gaya tsakanin kai da ita ko da in ka fito waje ba haka bane ba ana zamani yace sahabban manzon Allah idan sun kebanta da juna a tsakaninsu da matansu idan ka ga ɗaya daga cikinsu zaka ce dan yaye ne yace ta baba a gaban kakar shi amma idan an fito filin daga su ne sadaukai masu daura mazaje haka in suna kakaci da wargi a masallaci kanu ya tabadahu bil bitih hajifan juna suke da kankana ana wasa da dauke wa juna kewa amma idan an fita filin gumrizu su suke kayar da mazaje ma'ana duniya gaba ɗayan ta ba ta zama haka kawai ai ta dore fuska kullun da cin mur babu gaira babu dalili dole wata rana sai an yi murmushi sai an saki fuska duniya gaba ɗaya ba ta zama gaskiya cikin komai da komai dole akwai wargi akwai wasa mafi alkhairin wanda zaka yi wasa da shi a duniya ka mure matarka ka saka mata fuska ka jawo ta a cika ta saba da kai waɗannan abubuwa da ababai ne da ya kamata mu san su a cikin rayuwar aure to sannan kuma akwai siffofi da ake bukata a samu tattare da mace to siffofin kala biyu ne akwai siffofi na mace ta gari akwai siffofi na matar da ba ta gari ba bari mu fara da ta garin daga cikin siffofin mace ta gari lalle a samu abin da ake kira as-salah as-salah nagarta yayin da duk kaji an ce nagarta mutum baya zama managarci sai in yana da kyakkyawar alaka tsakaninsa da mahaliccinsa yana kuma da kyakkyawar alaka tsakaninsa da mutane kyakkyawar alaka tsakaninsa da Allah ya dauki Allah a matsayin abin bauta yana jin tsoronsa yana fatan samun aljannarsa yana son tsira daga azabarsa to mace ta samu wannan yana da kyau kyakkyawar alaka tsakaninta da mutane ma'ana ba a kuka da ita wajen mummunan mu'amala tana da kyakkyawar mu'amala wannan nagarta abu ne mai matukar muhimmanci a rayuwar ƴa mace sannan na biyu al-qunut shine yawan ibada idan an ce yawan ibada ana nufin yawan ibada a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ibada ta ganin dama ta al'ada ko ta bid'a ba ibada bisa ga tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ta iya rike sirri waɗannan sifofi guda uku da salaha da ibada da rike sirri Allah ya ambace su a aya ɗaya fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiz Allah salihai managarta za a ga suna da yawan ibada sannan kuma hafizatun lilghaib suna tsare gaibu to anan wajen tsare gaibu ko tsare sirri malamai sun yi masa fassara iri biyu waɗansu malaman suka fassara shi da cewa wannan na nufin idan miji baya nan suna tsare masa kansu kuma suna tsare masa dukiya ba ta yadda dukiyar mijinta ta salwanta ba ta wulakanta abinci ba ta daukan kudinsa ba ta caje aljihunsa ba ta daukan wani abu da yake wuta ba da izininsa ba sannan kuma za ta kare kanta ba za ta yi magana da kowa ba magana ta kwarkwasa ko ta tallata kai ba za ta yadda ba wani ya mata murmushi ta mayar da martanin murmushin da aka yi mata in za ta yi magana magana za ta yi ta gaske ba magana da ke nuna tana sha'awar wanda take magana da shi ba dan tana son ta tsare mijinta to wannan shine hafizatul ghaibi masu kiyaye asirin miji lokacin da bayanan su tsare kansu su tsare dukiyarsa waɗansu malamai suka ce a hadu za ta lalgaib na nufin waɗanda suke tsarewa miji asirinsa da suka sani akwai wani abu na aibu wanda mace za ta iya sani game da mijinta wawar mace ba ki da ba ita ce wanda za ta yi tana ta bada labarin mijinta tana tallafa su amma wayayyar mace ita ce wadda ba ta bayyana aibin mijinta bari in ba ku wata yar kisa kaɗan tashrihul qadi daya daga cikin tabi'ai har ma kawai ana ce masa alƙadi wanda shine da alƙali a Hausa saboda yayi shekaru 60 yana alƙalanci ba wai shekarunsa na duniya ba shekarun alƙalanci kadai shekaru 60 babban malami ne cikin tabi'ai masanin fiqh sosai da sosai yayi aure wata mace wanda sai da ya zaba ya darje ya auro ta tana zuwa a daren farko bayan yayi abubuwa da ya kamata yayi na talbar matarsa ya daga hannu zai dora kanta ta ce dakata kar kai gaggawa sai ya ajiye hannunsa sai ta cigaba da innal hamdulillah na madu wa nasta'inu wa nastaghfiru billahi min shururi a'a ya bude baki yana kallon ta shine shekara 60 da alƙalanci za a yi masa innal hamdulillah yanzu a gida ya dai tsaya ya ce bari in ga ikon Allah ta ce ni kanan da kake ji da gani a wani gida na tashi a wani yanayi na rayuwa daban Allah ya turo ni gidanka kai ma a wani gida ka tashi a wani tarayyawa ta daban muka zo muka hadini da kai daga yau ne harsashin farko na rayuwar mu zai fara me kake so menene baka so zana mun abubuwan da kake so zana mun abubuwan da baka so ya zana ya fada kace kana da makwabta suwa kake shiri da su suwa baka shiri da su kana da yawa suwa kai da su shigo gidanka suwa ya baka da su shigo gidanka ba kace idan malaza fa mata tace to abin da nake so da kai zan yi kokari in kiyaye wannan iyakacin yi na a zamana ne da kai sai da kafi sai to ita ma ta rubuta ballantana ne shi ma sai fara innal hamdulillah idan sa ya lissafa mata ababai da dama wanda yake so ta zama ke zama mai kaza ke zama mai kaza bi zana mata daga ƙarshe sai ya ce abinda nake so da ke duk yadda na kai da zama mutumin kirki ina da wata kasawa to ke zama mai bayyana alheri na da kika sani amma mai boye sharri na da mummunan hali na wanda jama'a ba su sani ba duk mutum a duniya yana bukatar asiri to ba wanda zai wa ya rufa maka asiri a duniya irin matar ka dai ita ce za ta fi kowa sanin ka sama da mahaifiyar ka ta haife ka yanzu duk wanda yake da tabo a gadon bayan sa anan ba mu sani ba riga ta rufe shi amma matar shi ta san yana da tabo ko ba haka ba duk wanda yake da tabo a hamatar sa ba sai ta riga ta sani duk wanda yake da aibu a daidai wata area da ba wanda yake gano sai matar sa in ta riga ta sani to wannan shine asiri sannan da waɗansu halaye duk matar da zaka tana kokarin fallasa abin da yake boyewa da ba wanda ya sani daga ita sai mijinta ga abokanansa ko kawayenta ko sauran yan uwanta to ko shakka babu wannan bata dace bata cancanta ta zama matar aure ba da haka hadisi zatul najabi din nan yana da muhimmanci daga nan akwai siffa ta tuba salihar mace tana yawan tuba idan ta yi laifi ko ta yi wa miji wato baya zama ka'ida a rayuwar auratayya wai mu zo mu yi wata yarjejeniya ta sa hannu cewa ba zan yi miki laifi ba ko ba zan yi miki laifi ba wannan ba zan yi ba dole kai mata laifi dole kai maka laifi dole kai kasawarta dole ta ga kasawarka amma abin da ake bukata idan na yi laifi in gane laifi na ne in karba in kuma yi alkawarin ba zan kuma ba ita ma idan ta yi laifi ta gane kuskurenta ne kasawarta ne ta karba ta dauka cewa ba za ta sake ba laifi tsakaninta da miji ko laifi tsakaninta da mahaliccinta to wannan shine yawan tuba sannan kuma Allah ya kalli mace ya kasance tana hore kanta da azumi na litinin da alhamis ko azumi guda uku a kowane wata wannan yana daga cikin siffofi na mata na gari irin wanda Allah ya ce da matan annabi in ba su dana abin da suke yi masa ba zai umarce shi ya sake su ya canja masa da masu hali irin wannan asarabuhu in talaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara na dauki wato ta'ibatin saboda baya cikin abin da na ambata a baya na dauki sa'ihatin saboda baya cikin abin da na ambata a baya amma qanitatin ne na shi 'abidatin ko ma'anar sa ne da qanitatin tayyibatin wa abkara wannan ko ba zabin mace bace bata zanto budurwa ba zabin ta bane bata zama balawara zango ne na rayuwa Allah yake dora ta kai lokacin da za ta zama budurwa budurwa bata sani ba lokacin da za ta rikide kuma ta zama bazawara haka Allah yake kaddaro mata da haka mace ba ta neman bari'in cigaba da zama budurwa ko bari'in cigaba da zama bazawara haka ne kaddara take kawo mata wannan ba zabin ta bane ba sannan kuma a siffar mace ta gari ta zanto ta yi soyayya za ku yi mamakin dan da za a ce ta yi su maza Allah ne faɗa yace ala akbirukum bi sirrin sa'ikum fil janna kuna son in baku labarin mafiya alherin matan ku dake cikin aljanna sahabbai suka ce eh yace kullu wududin walut dukkan wata wadud gwana wajen iya soyayya sannan walud mai haihuwa idza ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahinu bi ghumsin hatta tarda idan ta ga mijinta yayi fushi ta fusa ta shi za ta ce ga hannuna na daura cikin hannunka wallahi ba zan yi tozali da bacci ba har sai ka janye daga fushinka har sai ka yarda har sai ka yafe ba zan yi bacci ba har sai ka yafe maza Allah sai wannan mutum kenan da take soyayya takan yarda da laifinta da kasawarta takan nemi mijinta kuma ya yafe mata in ta yi masa ba daidai ba don haka wannan daga cikin siffar mace ta gari amma ta zama mai haihuwa wannan saboda yana daga cikin manufofin aure a haihu din tunda maza Allah ce tazawwajul wududul wulud فإني مكاثر من بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأولما تعين دسكي حيث وقوم ودن دسكي صنكو دن إنا سإني تاكر يوم الأمم ركو على نتاش القيامة يا ذاك قاني مجتنا حيث وإنكا كان لدن جنسو ما هي في أرتا قو يرتا قو قوم وطا تريقا زرية جدنسو زرية ستائلن حيث وا أما إذا كنت تندب تتبع حيث وا أغبانك عرب لا قاني بأنكو بزورة تكيلة تتبع حيث وا شيء ساتبني أما بدروا بك إذن ما هي وايش سيني كا كان لي دن جدنسو دقنا ذاك توقع شوا إتما haka ake tsammanin ta zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisin daban yace alaikum bi shawa'ibin nisa fa innahunna atibu afwahan wa anta arhaman wa athqalu aqbalan in kun tashi neman aure ku nemi ƴan mata waɗanda ba su taɓa yin aure ba fa innahunna atibu afwahan bakinsu ya fi tsafta ya fi ƙanshi wa anta arhaman mahaifarsa ta fi zama radi da ta karbi jariri wa askanu aqbalan sun fi ɗumin jiki haka manzo Allah bai kaji wani yayi kabbara a yanzu kuma ce masa tai ba da niyya wuce ba haka hadisin ke nunawa anan gurin wannan hadisin zawarawa ba za su zo su ji wannan hadisin ba za su ce abinda malamin ke nufi kace mana kasuwa ba haka bane ba manzo Allah ya faɗi wannan hadisi ba inda muka iya sai mu faɗe shi haka amma kima ba zawarawa yake na hadisin Jabir hadisin Jabir kuma a cikin Bukhari yake Jabir dan Abdullahi ya aure manzo Allah ya tambaye shi a bikrin am sayyiba budurwa ko bazawara yace sayyiba na aure bazawara ne sai manzo Allah ya ce halla bikrin tulaibuha wa tulaibuk wa tudahiquha wa tudahiquk ina ma budurwa ka aura kai mata wasa tai maka wasa kai mata dariya tai maka dariya sai Jabir dan Abdullahi yace mahaifina ya rasu ya bar min kanne guda 6 ko 7 sai ni ji tsoron in karo wata in kara kai na wahala dai dan kaje ka auro budurwa ka hada su da yan mata guda 7 da aka bar maka ka kara ka gabe nauyi ba za ta taimaka ma ba ita ma kanta tana bukatar gyara ta yana ta gyara wadancan ga su masu annin da ne kila sun girme ta yace da haka sai na nemo bazawara wanda ta kware a cikin harkar rayuwa sai manzo Allah ce ka dace da daidai to kin ji manzo Allah ce in an aure ki an dace da daidai kin ga ba kuskure ake ba kenan wannan duk yana daga cikin sunfofin mace ta gari manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi yace mustafadul mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihah bayan taqwa tsoron Allah da bawa zai samu a duniya ba wani abu da zai samu sama da mace ta gari duk abin da zaka samu a duniya in ba ka mace ta gari kana cikin tashin hankali kowane irin makami mutum ke da shi kowane irin matsayi na duniya na rayuwa mace ta gari ita ce duniyar gaba daya ina fata mun fahimta sai manzo Allah ya ce in amara ata'at wanda da ya mata umarni za ta bi ba ta kan garewa wa in nazara ilaiha asarrat da ya kalle ta da farin ciki ta iya ado tana da tsafta kwalkwas wa in aqsama alaiha abarratu idan yi rantsuwa yace wacce ba za ta yi kaza ba in kuma ita ta je yi rantsuwa to ba za ta yi wannan kaza ba dan kar ta je ta yi kafara ta kama shi saboda tsabari da take mutunta shi wa in ghaba anha nasahatu fi nafsiha wa mali idan baya nan za ta tsare kanta za ta tsare dukiyarsa manzo Allah ya ce mace irin wannan babu abin da yake ta arziki a duniya ce ne ita ce arzikin duniya gaba daya to wadannan kadan kina daga cikin sufofin mace ta gari sai mu je zuwa ga sufofin mace wanda ba ta gari ba na daya kasatu shakawa yawan kuka ani an yi min kaza ni an yi min ba daidai ba sai fa nan jiya dama ba yasa ba an rago na da atamfasin ka da masallah ai kaza 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 idan ka shigo gida Allah Allah take ka zo kawai tace maka babu kaza kafin ka ce sai me kuma tace babu kaza al'amus din ta babu wata kalma sai kalmar babu kawai abin da ta sani kenan yawan kuka na biyu kufranul asir butulce wa miji miji yayi mata alkhairi yayi mata yawa dangin ta yawa ƴan uwanta amma ta iya cewa yona alkhairi ka tabe mutun da rike isyanul zawj kangare wa miji ya neme ta lokacin da yake sha'awar ta take ko in ta ga ma yana cikin matsanancin hali ta sa masa wani haraji sai ya biya akwai matan da suke haka saboda rashin keke akwai matar da za ta iya yin mayar da za ta motsa wa miji sha'awa sannan kuma sai ta ce wallahi bar shi take ji ko ta ce ba ta da lafiya ko ta ce kaza kawai dan duka sai cikin halin ka kani kai na hudu kullu alaka da dan su mazajin wannan ba matar banza a duniya irin bai wannan wanda take da abokanai a waje na biyar musguna wa danginsa ko ƴan uwansa wanda ba ta ganin su da mutunci akwai matar da ita tana ganin kawai kai kadai take aure ba ruwanta da ƴan uwanka ga ba take da su rulis na shida musguna wa makwabta akwai matar da kullun ta jawo maka fada ne da makwabta yau an yi rigima a nan makwabtanka na bangaren dama ba makwabta na bangaren hagu na bakwai musguna wa ƴaƴan da ba ita ce ta haife su ba ko da kai mijin kai ne ka haife su ƴaƴan kishiye take kokari take ta musguna musu ta cutar da su na takwas wato damuwa da kawa ta duniya wato kawar duniya an halatta wa mutum amma ya damu da ita sama da kima wannan ko shakka babu yana nuna rashin daga sama ce shi yasa matan annabi Allah ya musu kashedi aka ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayn umattikun wa usarrihkun sarahan jamila وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما فدعوا ما تنكشوا إن دنيا دراية وتكوي تشجي مكو غبا wannan kawai kuke tunani ado da kawa da khalliya da menene da tsara abun duniya shi kuka sa a gaba ba ku tunanin lahira fa ta'alaina ku zo ku shiga layi kuma ce kunna in ba ku kyauta da abin da ke hannu na dukiya ko usarrihi kunna salahan jami'a sannan in sake ku kowa ta ji amma wa in kuntuna turidan Allah wa rasulahu wa daral akhirah in ku kuna san Allah da manzonsa da gidan lahira fa inna Allah a'adda lil husnati min kunna ajran azima Ubangiji ta'ala ya yi tattalin lada mai girma ga masu ihsanin cikin ku. Don haka dai, akwai matan da kawa ta duniya suke ɗaure musu kai ya kasance sun damu da ita. Waɗannan su ne sufofi galibin su sun zo cikin hadisi, kamar kafir ce wa miji da butulce masa kamar yawan kuka ɗin. Wannan duk bai dace ba. Muna faɗin wannan don mata su ne santi wannan al'amura, wato don abin da suke kawo cikas wajen rayuwa ta auratayya. Gabar magana ta gaba sai shi namiji yaya miji yake nagari, namiji nagari shi ne wanda kullum yake nunawa matarsa yana santa. Waɗansu mazan suna ganin kuskure ne ya ce mace yana santa, shi ya ce yana santa ne tun daga ranar zance, amma daga ranar da aka yi ɗaurin aure kalmar soyayya sai ya cire ta daga cikin kamus ɗin shi. Hasali ba sai dinka mata lukkafa ne ya kai ta makabartar tarihi, matarsa ba za ta ƙara jin cewa ina son kewa. Wani kuma gani yake tunda ta zo gida har sun haihu ɗaya biyu uku, dan me zai ce ina son ka? Kuma wani abu da baka sani ba shi ne ita kalmar ina son ki a wurin mace ba ta tsufa ko ƴan shekara 70 ce a duniya. Kuma ko da wasa kake kace ina son ki sai kaga ta yi murmushi, wani abu ne da za ka ribaci zuciyar matarka da shi. Amma wato gatsarsa da dagawa ta namiji da ji da isa da irin ni shugaba ne arjalu qawwamuna wai bai sai ce ina son kewa bai yi wannan wai daga idan ya haka ya sani shi da aka ce qawwamuna, to qawwamuna rusulun nake a cikin gidan kalmar ina son ki tana da muhimmanci, dan haka Allah ya nassanta wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama, Ubangiji ya sanya soyayya a tsakaninku da tausayi. To ita kuma soyayya akwai ababen da ke tsare ta. Karan fara soyayya takan zo kaman walƙiya, daga ganin mutum ka ji ya kwanta maka a rai, daga ganin ta ka ji ta shiga ranka. To amma wannan san baya ɗorewa sai akwai abin da zai sa ya ɗore, abin da za ka yi mata ko taimaka. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bin matakai ne yadda zai sa soyayya ta ɗore tsakanin shi da matansa, kamar yadda su ma suke bin matakai. Daga ciki akwai wasa, wasa da mace ko da wasa na baka, wannan yana daga cikin abin da ke sa soyayya ta dore. Daga ciki akwai tattaunawa, ka tsaya ku yi hira da ita, kuma lokacin da za ku yi hira da ita ka sassauto da matsayin fahimtar ka na kai ɗa namiji gogaggen ɗan siyasa da kullum yake haɗuwa da mutane ko malami mai wa'azi ko ɗan kasuwa bafataken da ya je Lagos ya je Kurmi ya je Kwatano ya je ina ne ya je Hong Kong da China duk kamanta da wannan tunanin, ka dawo daidai gejin tunanin ta ƙasa da gangan haka za ka dawo. To sai ka fahimce ta, sai ta fahimce ka. Amma idan za ku rika magana a matakin tunaninka wanda ka je ka yi karatu kana degree ko master ko PhD, sannan ita kuma kana magana akan matakin ta na air primary ko secondary, ya za ta fahimce ka? Sai ka sallama, sai ka sauko kasa dole. Mace ko matakin ilimin ku daya kakan fita gogewa kai ɗa namiji, saboda ka fita kurda kurda, ita ba ta da kurda kurda irinka. Ilimi kuma iri biyu ne, ko ilimin da za a koya a aji ko ilimin da za a koya a cikin rayuwa. Na rayuwa ya fi muhimmanci wani lokacin saboda aji, na aji ana yin shi ne kawai theory ne, amma na rayuwa shi ne ake yin sa practically, da haka ya fi tasiri a cikin rayuwar ɗan adam. Shi yasa ko da matakin ilimin ku ɗaya sai ka fita gogewa. To in ka ce kullum za ka rinka magana, to kamar kana magana da kanka ne, kana son matarka ta zama photocopy naka, ba zai yiwu ba. Ba yanda za a yi ta zama kai, dole sai ka sauko kasa. Shi yasa manzon Allah yana ɗan shekara 50 yake tsere da Aisha tana ƴar shekara 11-12 tsere, cewa zo mai tsere, ina ɗan shekara 50 ina tsere. Amma manzon Allah so yake ya sa ta taji kamar ita ɗin sa'anta ne shi, kuma haka ne sai ta ji haka. Mutane sun zo suna wasa a masallaci suna koyon jifa, manzon Allah ya zo sama Aisha a gida ce, la ana wasa a masallaci, ana koyon jifa a jefa mashi a tabe zaki lake gani sai zan je gani sai ce zo mu ji sai ya tsaya a bakin kofa sai ta leko daga bayan sa ta dauki habbarta ta dora akan kafadarsa tana kallo to tunda yake manzo Allah ya fita tso sai dai dan karkace haka dan ta dora kafadarta a nan gurin azuma ya kalle shi cikin gari tace ban gani ba ce sai gaba da kallon shi Ummu Aisha tace wallahi kallon bai dame ni ba amma so nake in nuna wa sauran mata matsayi na kawai nace ni ban gidar kallon ba wannan yana mata dadi ai yana mata dadi to kai ko ba za ka iya haka ba kana ganin cewa kai ka zama ba dama ne to wannan kuwa gaskiya ba daidai bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sha ruwa ya mika mata ta sha ruwa ta mika masa in za ta sha ruwa ya ce kawo ita ya dora bakin sa inda ta dora bakin sa inda ta dora bakin ta tasha ko ita ta dora bakin sa daidai inda ya sa a cikin kofin shin ruwan ko ya gaidaye ka shi ya bata ko ta gaidaye ta bashi ko ya ci abinci ce su dai mun hannu na ta sai masa hannu duk wadannan ababai ne masu saukin yi idan mutum zai yi su zai huta kuma zaka ga komin bala'a ƴan kawaye da suke da su suke zuga ta wallahi ba ruwanta za a zo ai ta zagi kuma ana ta a kuma da ita su da ta mayar da namiji ba ta musu bare ne kai kana an yi mata sihiri ne babu wani sihiri kai ne ka san yadda ake gudanar da ita ka jawo hankalinta ka mallake ta cikin ruwan sanyi da dada dan kalbominka da kan sannan kuma lokacin kayan ado kawai wata yarke ta bata sa karata kariya ba wani lokacin kawai sai ka shigo gida da singam wallahi wani singam daga ana yayi a gari an ce yana da dadi na so miki kaga singam din dan Allah ya wuce naira 100 a wurin ta fa yana nufin wani abu singam din nan a wurin ta yana nufin wani abu wallahi mai gida ya kawo min singam kai kike dauka ba komai bane ba ita a wurin ta wani abu ne wani lokaci sai ka ce yau karki girki me farkan girki a ki kwantar da hankali karki girki shi dai kaza ido karfe na girki san mu ci abinci karfe kaza shikenan karki girki yau zaki ga wata kalmar karama shikenan ka je wani restaurant da yake wani abinci na garari karo dai kan ko da zaki ba a yi shi ba ko mun tsada saka maka iya sadu a ranar ba so dai bane ai ba ka ce kullun kullun wala tsaka ta abin da karfin ka ka je ka so irin take away din nan ka tawo da shi a kunshe cikin wata leda mai bankaye da wani dan lemon ka mai sanyi wato sai ya mata dadi wani canji ne aka samu a cikin rayuwa canji yana yi wa dan adam dadi ko ya yake duk wannan suna daga cikin abin da ke jawo soyayya yake dawomar da soyayya kai kana yi ita tana yi to wannan sufar namiji na gari kenan in kaga ta yi wani abin na wasa ka taya ta dariya ah manzon Allah zai wuce sai ga ummu na Aisha tana wasa sai labule ya daga dakinta sai ya leko ta ga tana wasa da yar tsana hadda doki yace wannan mai yana gaban ki tace yaya na ne me wannan sake su tace wannan doki ne yace doki ne kuma na ganshi da fuffuke tace baka ga an ce ba Annabi Sulaiman yana da doki mai fuffuke ai irin sa ne wannan manzon Allah ya murmushi ya wuce masallaci abin sa ma'ana kaga sai ya dawo koda tambayar ta bashi ansa ya sake tambaya ai ya dawo daidai matsayin ta ne in ba haka ba ina zai tsaya ana maganan annabta da manzanci da khatamun nabiyyi da imamul mursalin ana maganan doki na roba ko na katako amma matar sa sai ko maganan ka dauke mata kewa ce sannan siffa ta biyu rahama da jinkai wato tausayi mutum ya zama mai tausayi ka tausaya mace idan ta dauki juna biyu ka tausaya mata idan suna cikin kwanakin al'ada ka tausaya mata in ta yi girki ta dabi ka tausaya mata in yaro ya hana ta kuka da daddare ka tausaya mata ka tausaya mata tana da bangarori na rauni da take bukatar tausayinka wannan yana daga cikin abin da ake bukata a wurin dan namiji wani namiji idan yaro ya kuka sai ya rika jin haushin uwar kamar ita ce ta sa yaron ya kuka shi ba ina da mutum kin kyale yaro kawai ya hana ni bacci ta kyale yaro ma'ana da niyya ma ta yake wannan abin yana damunta sai ta tuno cewa wai yaron nan ne kadai na zo da shi ko daga gidanmu na zo da shi ni ma fa a nan na same shi ko kuma tana da juna biyu ta samu rauni ba ta da kuzari irin na da ba ta iya maka waɗansu ƴan dafa dafa da soye soye irin na da saboda ciki yayi nauyi sai mutum ya rika jin haushinta ko dan nan tana tsaftar da yawu shi ciki yana sa mutum waɗansu halaye waɗanda ba halayenta bane ba na asali sai bayan ta haihu za ka ga ta gyara wata yasa ta yawan tsaftar da yawu wata yasa ta cin kasa akwai ko kawai matan da ta ɗebo mata kasa akan titi kawai sai ta ci akwai wanda ciki ke sa su haka akwai wanda kawai irin kifi take so a ji a sau mata kasuwa wanda ya fara wari kawai dan tana da juna biyu akwai matsaloli da dama ta tambayi mata kai to wannan idan ka lura cewa yakan faru ne a wani lokaci shine in tana da kaza to wannan sai ya taimaka maka cewa abin da za ka yi ba zai dame ka ba, ballantana ya saka cikin wani hali na kakana kai, sai ka ji tausayinta ka yi mata rahama da jin kai. Ka tuna lokacin da take da juna biyu din nan, musamman in na farko ne ta fi kowa jin haushinka, ba kuma kai ba, duk namiji haushinsa suke jin wannan babanta, duk namiji a duniya. Saboda abin da yake damunta shi ne ciki na farko, ga wahala, ga kwarnafi, ga amai, sannan kuma ga shi ta fito kan titi a ganta da shi. Kai kuma ka yi wanka, ka karya hula, ka fita, ba wanda ya san kai ne mai wannan cikin. Ita kuma ta fito tana tafiya da kyar, kowa ya ganta da ya san cewa ba ruwan yankari ne ta ba. Akwai abin da ya faru, kuma dawa ba a san shi ba, wani mutum majhulul hali. Ina ai matsala ce, dole ta ja haushinka, dole ta ja haushinka, ta ganka sai da kai ka jefa ta cikin matsala. To tunda kai mai laifi ne, ai ba za ka yi fada ba. Koran ta ya baci kai ranka ba zai baci ba. Sai kai ta bata cin hancin magana da tausayi da jin kai, in raka ki ko mu tafi tare ko kaza kaza, yau zaki je asibiti ne, to bari in kai ki ka bari in samu lokaci, haka abubuwa irin waɗannan. Abu na uku, ya ɗauka mace abokiyar rayuwarsa ce ba bai wasa bace ba, tunda abokiya ce ta rayuwa, akwai buƙatar shawarta ta cikin waɗansu al'amura da suka shafe ta ko suka shafe ka ko suka shafe ku, kubin ko yayanku. Tunda Allah ce bayan a rada ta salan an taradu min huma huwa tashawurin fala jama'a, idan suka so su yaye dan bayan sun yi shawara, babu ne kaga wata shawara, sun yadda a yaye dan kuma sun yi shawara da juna, ashe namiji ba zai zo ba da doka cewa a yaye dan ai dan sa ne, ita ma ba za ta ce na yaye ki, ba ta faɗa masa ba, tattaunawa ake. Duk wanda aka ce ka tattauna da shi an amma da shi abokin rayuwarka kenan, abokin gudanarwa, kuna da masalih mustaraka bainaka wa bainahu, tajma bainakum masalih, kuna da waɗansu matsaloli da suka hada ku, da manufofi da suka hada ku, da dangin amfani ɗin ɗaya, to nan gudan akwai buƙatar ka sa ta cikin ra'ayi. Kuna maka mun haka, ko in dangantakar ba ta kusa bace ta yi awa ɗaya da kai abin biki da dawo, wannan duk babu laifi, shine rayuwar dan adam, baya iya rayuwar ta kadai. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يصعروا خدموا دول سيواني أتاكو دواني سيواني أتاكواني سيواني أحد دواني أتجي رأيوا داك مسيني كل هذا سادر لزمون سيو ما تسا سنن متن تقيا ينتا دول مسيني كمتن تقيا ينتا دول سيطوك كما تقيا ينتا دي كريه جوسو أولا كان سيو كينا دول سيو لينا دهالي سوبا سرهالي كوينا ده مكامي سوبا سرمكامي كوينا ده إلي ميسو كوبا ما سيني ميباني ko waye ne shi su, ko ba waye ne bane bace da umai ne, kar ya dauke su a rene a wulakanci, dole zai ba su muhimmanci a matsayin su na iyayen matarsa, abu mai muhimmanci kosar da bukatar ta tsada namiji, dole ne ga namiji ya kula da bukatar matarsa ta tsada namiji, mafi karanci a cikin dukkan kwana uku kwana hudun duniya ya kusance ta sau daya, wannan shine mafi karanci, sai fa in ba ta da lafiya ko tana cikin jinin al'ada ko juna biyu ko haihuwa ko wani abu, amma dai ana hali madaidaici cikin kowane kwana uku na duniya ya kasance ya kusa, kwana hudu kenan na duniya ya kasance ya kusance ta sau daya. Amma a yanzu akwai namijin da zai kawo cewa matarsa wata biyu, wata uku, wata hudu, akwai wanda zai tafiya Lagos neman kuɗi, akwai wanda yana gari amma harkokinsa na mutane musamman ƴan siyasa, mutum da safe, mutum da yamma, mutum da daddare, mutum wato sai ka kasance ita matar ba ta ganin sa. Akwai irin wannan a cikin rayuwa, akwai kuma wanda harkarsa ta kasuwa ne, yau ya tafi san, gobe ya tafi san, akwai wanda kawai ki gidan kamar mun tsaro ta ake, sai ya shiga sai ya fito, ba ruwan shi da matar, wallahi matar suna cikin garari. Kuma wani abin da yake faruwa shi ne, wai idan ka tambaye sai ce wai bai hana ciki ba, bai hana ciki ba, abin shi na nan a fito a ji, dama kai ta zo gidanka da idan ta ciko, ai idan wannan ne ba za a yi aure ba, a gidansa ba ta da kwananta, a hace maka mai yin wata ya ce ita, wato wani abin mamaki, akwai iyayen da su ma ba sa fahimtar wannan. Wata baiwar Allah suka samu matsala da mijinta, ta koma gida ta zauna, ta gaji da zama, so take a yi sulhu, shi ma can mijin ya gaji, amma nan iyayenta suna jira wai sai an zo an yi wane ne, sai an yi wane ne. Idan ba suka bi labarin ta aikawa da mijin wasiƙa sai ce kaji ta irman zaki, zai ci da sha ne, an faɗa maka ita kawai ci da sha kine bukatar ta a duniya, ba ta fahimtar wannan waɗansu yaya, wai ai bata rasa ciwo, bata rasa yawa, bata rasa sabulun wanka ba, bata rasa sabulun wanki ba, ina ruwanta da sabulun ka, ina ruwanta da
kwanan ta wanda mene dinta kai da kamar da take gidan mijinta ita mace lokacin da take mace ta zama mace a'a wannan bukatar abinci tana da muhimmanci a cikin rayuwa amma bukatar ta namijin fa ko kan ga ba ta ko ina ko a gidansu ko a gidan wanda ko gidan cininta ko makwabta sai samu ladanta su ba ta tuwo idan mijinta ya gudu bayana amma bukatar ta namijin fa dole sai shi mijin shi kadai to waɗansu mazajen ba sa fahimta wannan to kuma wannan yana da matsala yana haifar da matsala a cikin rayuwa ta aure ta mai yawan gaske daukan lokaci a zauna a yi hira da mace kuma dan a ji koke-kokenta ko na ƴaƴanta akwai wanda ba da lokacin da zai zauna ya ji me ya kukanta game da ƴaƴanta ko game da kanta ita to wannan kuma kuskure ne yana rusa tarbiyar ka a cikin gida kuma yana sa ita matarka ta ji baka da tausayi baka kula da ita yadda ya kamata waɗannan su ne sufofi na namijin nagari wanda shi ma mun ambata ne domin mu yi kokarin zama hakan abu na kusa da ƙarshe da zan faɗa shi ne yanzu dai yau an ɗaura aure ga angwayenmu da muka yi ta zuwa ɗaura aurensu daga nan zuwa can to me ye ladubba na ango bayan an ɗaura aure zai shiga gidansa wani ladabi ya kamata ya kiyaye a shari'ance akwai ladubba da ya kamata miji ya kiyaye a shari'ance lallai idan zai shiga gida ya shiga da wani abu wani abun na ci ne na sha ne wani abu misali ya ɗan rikitsa tsoron ba ya shiga da ita cikin gida dan zai ke ɓata shi da iyalinsa akwai hadisi na Asma binti Yazid ibn Sakan wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi tace lokacin da aka daura auren Aisha da Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam bayan zai tare da ita tace ni ne mata kwalliya na kai ta gidan Manzon Allah tare da waɗansu mata ƴan rakiya da muka je Manzon Allah ya tarbe mu sai ya ɗauko wani kofi cike da madara irin fresh milk din nan sosai da mai kyau mai lafiya sai ya sha da ya sha sai ya rage a kofin sai ya miƙa wa Aisha sai Aisha ta kalli Asma binti Yazid ibn Sakan sai ta ji kunya ta ji karɓa sai ya ta Asma binti Yazid ibn Sakan ta ce ki karɓa ba mijinki ba ne sai Ummu Aisha ta karɓa sai ta ta da ta sha sai ta sake rage sai ta sake miƙa Manzo Allah sai Manzo Allah ya kalli rakiya ya ce za ku sha sallallahu alaihi wasallam wato kamar ƴan mata amarya kenan ko ko ƴan rakiyar amarya za ku sha suka ce a mun koshi ya ce a kar ku hada abu guda biyu ga kariya ga yunwa ku duk karba in za ku sha Asma ta ce manzo Allah na fi son ka sha ka miko sai in sha ragowar ka dai in samu albarkar ka tunda yanzu in ta sha ta shawa sauran Aisha amma in ta mika manzo Allah ya sake sha fa ta sha sauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisi ba da mai suke cewa ambatan madara a cikin hadisin ba yanzu suke tuwa a kansa ina cewa garin ka ba madara za a kawo ba waɗansu anguna ko haka ake cewa anguna ko angwaye waɗansu angwaye a waɗansu garurukan kaza suke sayowa su tafi da ita ko waɗansu kuma su sayo wani abin ka sai dai duk abin da yake ya kamata na kusa da baki abin da za a iya kwaɗayinsa za a iya kwalamarsa sai ka je da shi abu na farko ce abu na biyu bayan mutum ya shiga ya mata sallama ta ansa ya zauna su a gaisa zai ɗauki hannunsa ya tsora a kan goshinta ya karanta wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai abinda addu'a take cewa ya ubangiji ina roƙonka alkhairinta da alkhairin da ka halitta ta ko ka ɗabi'antar da ita da shi ya Allah ina neman tsirinka daga sharrinta da kuma sharrin da ka ɗabi'antar da ita kai mutum zai ɗora hannu a kanta ya karanta wannan addu'a ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yin hakan ga dukkan mutumin da ya aure mustahabi ne wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rubuta cikin littafin Kharq wa Fa'al al-Ibad daga nan gurin sai ya umarci ta yi sallah raka'a biyu shi ne liman ita tana mamu kuma yanzu aka yi sallah kai da mace kai dai ita daya kai kana gaba ne ita tana bayanka sabanin in namiji ne za ku jeru kai da shi mace ko koda matar ka ce tana bayanka ne kai kana gabanta shi sallan nafi la raka'a biyu wannan hadisai da dama sun nuna haka waɗansu su Abubakar ibn Abi Shayba ya rubuta cikin littafin al-Musannaf daga sahabbai daban-daban Abdullahi da Mas'ud da sauransu wanda suke nuna mustahabbancin yin haka sannan abu na gaba wato lokacin da zai kusance shi zai basmala bismillah ya kuma karanta allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ya allah ka nesantar da mu daga shaytan kuma ka nesantar da shaytan daga abin da zaka alsta mu da shi manzo allah ta yin allah ya kaddara an samu juna biyu shaytan ba zai ci yaron ba wannan hadisi na cikin bukhari sannan kuma mutum zai kusanci matarsa ta dukkan sufar da ya ga dama da kowane irin yanayi tunda Allah ya ce sawa kuma rasulukum fatuwa harsakum annashitu gonakin ku ne gonar ka ba a cewa ga ta inda zaka shiga ta dama ko ta dama ta hagu abin da aya take nufi kamar yadda ce hadisi manzo Allah ya jarhi ta dukkan sufar da ga dama kana son ka kusanci iyalinka sannan bayan mutum ya kusanci da iyalinsa zai yi barci ana buƙatar yayi wanka in ba zai iya wanka ba yana jin kiwuya yayi alwala in ba zai iya alwala ba yayi taimama waɗannan ababai dukkanin su guda uku mustahabi ne ko da ke wanka wajibi ne amma dai ita alwala ga mutum wanda zai kwanta barci bayan ya kusanci iyalin sa mustahabi ne ita dai alwala da malamai ke kira kawan fara ga tsiniya ma ba yahuda ga alwala har alwala amma ba za ka yi sallah da ita mutum da lokacin akwai da nabar takarar kawai an ce ka yi alwala ne mustahabi don ka samu lada amma ba don alwala tana da tasiri wajen yin sallah ba to ballantana kuma ita taimamar karan kanta waɗannan ababai haka ake so mutum ya yi sannan tun a daren farko shi da matarsa su yi ƙoƙarin ƙulla niyyar cewa sun yi aure da juna dai don su zame wa juna tsaro ita ta zama tsaro a gare shi shi tsaro a gare ta sannan bayan mutum ya kwana a wannan daren washegari idan ya tashi da safe in matar tana da kishiyoyi shi ake so ya bi ɗakunan kishiyoyin ya gaida su haka manzon Allah ya yi lokacin da ya tare da Zainab da daddare washegari sai ya bi ɗakunan sauran matan duk ya gaishe su sannan dangi da suka zo gidan da daddare jiya ya bi gidaje ya gaishe su sallallahu alaihi wasallam wannan duk suna cikin abubuwa da suke yin su mustahabi ne ba za a ce dole bane ba a cikin rayuwa ta auratayya sannan mu sani cewa aure ibada ne da haka mu yi kokarin nesanta kanmu da rayuwar mu ta al'ada sai ba al'adun mu kyawawa irin wanda su ci karo da addini ba duk al'ada da bata ci karo da addini ba wannan babu ne al'ada da nassin shari'a bai halale ta ba wannan babu ne al'ada muhakkama kaida ce cikin kawaid na fiqh guda biyar da aka gina fiqh wa kai to amma dukkan al'ada da ta ci karo da nassi na qur'ani ko hadisi manzon Allah to lalle fa sai dai a rushe ta a rayuwa kan rayuwa ta addini sannan dole miji sai ya hakuri da mace saboda an halitta ta karkatacciya yadda manzon Allah ya ambata kenan innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'wad tahin fi dhila'i a'la mace an halitta ta daga kashin hadarkari ko kamar kashin hadarkari take shi ko kashin hadarkari inda ya fi lankwasa da kantara daga samansa yace matukar zaka mikar da kashin to sai dai ka kare to haka matukar zaka ce mace sai ta tafi a tsaiti dari masa dari to sai dai kuro ba yanda za a yi tafi a tsaiti ka iya samun 60 cikin dari 70 80 cikin dari amma ka ce dari masa dari ba zai yi haka ba kuma dole ta fada maka babu dadi sai dai ka jure kuma dole wani lokaci ta yi maka tsiwa wannan ma sai ka jure ba yadda ka iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sabani da ummu na Aisha sai da wani mukalla matsayi shi na mahaifinta yazo dan yi musu sulhu manzo Allah ce to ke zaki magana ko ni zan yi magana dai sai Abubakar ji alƙalanci sai ce kai kai magana din amma dai ka faɗi gaskiya manzo Allah fa sai kai magana amma dai ka faɗi gaskiya sai da Abubakar bai san lokacin da yake tana mari ba yace manzon Allah din zaki ce waye faɗi gaskiya ke sai kin faɗa masa waye faɗi gaskiya sai kuma ta dawo a guje ta rabi a bayan manzon Allah kuma yana kare ta yana cewa Abubakar ai ba haka ba mu kira waka dan kai wannan ba mun kira waka dan kai sulhu mun kira waka dan kai sulhu a mahallin shahid a nan gurin umma na Aisha ta faɗa wa manzon Allah cewa in zai faɗi ya faɗi gaskiya kai ma matar da ta yi faɗa maka wannan ko kai malami ne ko kai mai sarauta ne ko mai mulki ne ko mai menene matar da ta yi faɗa maka wannan Umar bin Khattab yake faɗa wa matarsa cewa lalle duniya ta zama wani iri yanzu ke ina magana kina magana in ce ki ce sai da wajen da dariya. Sai ka je gidan annabi ka tambaya mana ƴarka Hafsa ba tana cewa ba manzon Allah yana cewa sai ni za ka zo kauye. Ka ce muka zagar. Sai Umar ya fito na sabati. Ya dai ce ke Hafsa wai kuna jayayya da annabi ku sai kaza har ma ku ya ce kaza kuma ku ce kaza ta ce wallahi muna yi. Wannan halayya ce ta mace. Sai ta ce sai ka ce. Kawai abinda mutum zai bambance shi ne tsakanin al'amura guda biyu. Akwai macen da wannan korafin da 'yan ƙananan laifukan ne shi ne laifinta. Wannan za ka iya jure su kuma ya kamata kowa ma ya jure su. Wannan mutum zai iya haƙuri a kansu. Sannan ka bambance tsakanin laifi wanda yake na tsakaninka da ita da laifi da take wa Allah. Ba maganin ka yi haƙuri a kan laifin da take wa Allah. Mace ba ta sallah, me za ka ci gaba da yin haƙuri ko ba ta sallah? Mace tana neman waɗansu mazaje a waje, za ka ci gaba da yin haƙuri? Mace tana rashin kunya ga iyayenka ko ta gaya wa mahaifiyarka ko mahaifinka baƙar magana. Mace tana azabtar da ɗanka wanda ba ita ce ta haifa ba. Waɗannan duk ba waɗansu ababe ne da suka shafe ka. Waɗansu ababe ne da sun shafi an saɓa ma Allah an shiga haƙƙin wani wanda kai kuma wajibi ne ka kare masa haƙƙin. To a nan gurin dole ne mutum ya taka mata burki ya dawo da ita kan daidai domin ta daina waɗancan laifuka. Dole ne. Amma mace ta makara bata gama masa abinci akan lokaci ba wannan laifinsa ne shi ta yawa shi kadai. Mace ta faɗa masa wata magana haka shi da ita kila daki babu wanda ya sani wannan laifinka ne. Akwai wanda za ta ci fallar mutum amma yan fito waje ba za ta yi ba. Duk matar da za ta yi maka abu kai da ita bata fallasa ka a waje ba wannan yana da sauki kuma ita aka fi son mutum ya jure. In ma da mutum zai samu ga wata mace tana da kirki laifinta ɗaya shi ne in dai kana tare da ita a ɗaki sai ta yi maka ba daidai ba amma a waje ba ta da asali. To wallahi idan mutum ya san garin da take ya kamata ya hau jirgi ya je ya auro ta ya zo da ita. In dai a nan kawai ta kai ta. An ta maka gata. To wannan shi ne abin da mutum zai bambance. Akwai abin da yake za ka yi haƙuri akwai abin da yake ba za a yi haƙuri ba. Sannan kuma a cikin harkar auratayya. Akwai lokacin da ba laifi aka yi wa juna ba. Haka kawai soyayya ce ta kare, tana karewa. Idan sun soke tashi da kan wannan itaciya in ya gaje goma kan wata haka soyayya take wani lokaci. Akwai lokacin da kun kayatar da juna da kuna zance sai da aka zo zama sai ko gaba za ku iya ba. Ko kai gaba za ka iya ba ko ta ji ba za ta iya ba. Ba a zargin juna idan rabuwa ta faru matukar akan abin da ba za a iya haƙuri ba ne ba. Menene abin da ba za a iya haƙuri ba kana ganin kila in nace zan yi haƙuri to kuma wannan zai sa in cutar da ita ko ita za ta cutar da ni. To a nan gurin da a ce ka zauna kana cutar ta gara sai ba ku tare. Amma matukar za ka yi haƙuri ka nemi lada a wajen Ubangiji. Abin da ka samu ka samu abin da ka rasa kana neman ladan Allah. To haka aka fi so ka yi. Amma matukar kana ganin hakan zai sa ka cuce ta ko kai mata ba daidai ba. To da ka cuce ta ko kai mata ba daidai ba har gara ku rabu. Kuna da hadisin Sabit ibn Qais ibn Shammas. Wanda matarsa ta je wajen manzon Allah take cewa ba na zargin sa wajen addininsa ko wajen ɗabi'unsa na gari sai dai ina jin tsoron kafir cewa bayan na yi imani ma'ana ba zan iya masa da'a ba. Manzon Allah ya ba da dama suka rabu da kuma wani mutum wanda matarsa ta zo wajen manzon Allah ta ce ji ga mutum har mutum amma yadda ka san gezan gwado haka yake wato kamar tsumma ta ce yadda ka ga haka haka yake. Me take nufi ba iya biya mata bukata. Masa Allah ya raba su. Kaga anan ba ta zargin su kan addinin su da takawarsa da tsoron Allah sa. Amma ita idan an zauna wannan takawar me za ta yi mata? Wannan takawar ta shi kadai za ta amfana shi kadai zai shiga aljanna. Amma ita ko ba za ta bori da ba a matsayin na ɗana miji. Masa Allah ya raba su. To kaga akwai irin waɗannan matsalolin. To a nan wurin dai ina so in fahimta cewa ina so ka in fahimtar da mu cewa dole a cikin aure akwai guzuri na haƙuri dole sai an yi haƙuri. Babu yadda za a yi a zauna da mace haka kawai ba tare da an yi haƙuri ba. Kuma dole wani lokaci mace ka ga kamar ta raina ka. Kuma hakan ne wani lokacin abin yana da kama da raini. Amma kuma haka za ka jure. Hankalinta ne kawai ya sa ta yi tunanin haka. Kuma sai ka bata uzuri. Uzurin da za ka bata shi ne. Ka ganka cikin halin da ba wanda ya taɓa ganinka a wannan halin tun da ka yi wayo a duniya ta yi ta. To kaga yanzu kuma sai bayan ka sa babbar riga sai ka sha murka sai kuma ba za ta yi maka abin da ta ga dama ba. lokacin da baka da bai riga baka da komai duk ta kare maka kallo yanzu kuma ka sa bai riga kuma kana son dole sai ka yi shugabanci karfi da yaji kai dictator ne haka za a yi kaza kada bata ne na ga baku labarin bawa jangoro rogo da matarsa take masa ba daidai ba an ci ka za a yi hawan sallah yace leko ki gani dubu jira mutum ɗaya nan batun ne ake zira amma ke ga ki ganin gurin ga ki kaza 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 ki zo kira mun abin da ba daidai ba ki kira sai a ai su mata mun san ka bane ba in ba tsoro ba ka je wurin su mana a halin da kike zuwa wuri na ka gani ai za su kama ka ne su daure su saka su sai mahaukaci ne amma ni ne ya kuli na karfe da haka to dole akwai irin wannan dole sai mutum ya yi hakuri dole sai mutum ya dake dole sai ya fasar sai ya ji ya yi kawai bai ji ba ya gani ya yi kawai bai gani ba ubangiji ta'ala ya bawa waɗannan ma'aurata zaman lafiya tsakaninsu da amaransu kuma ubangiji ta'ala ya arzuta su da zuriya ta gari waɗanda suke son su yi aure ba su da halin yi ya ubangiji ka ba su waɗanda suke ciki suke jin wahalar gudanar da gidajensu ya ubangiji ka rufa musu asiri ka ba su ikon gudanar da gidajensu da sauke nauye-nauyen aure da ya rataya a wuyansu a nan ya kamata mu taƙaita sauran lokacin sai mu bar wa tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Mana ya nuna nasiha don kwasiya da gudun harin da saka masu dalai ba da rabar lokaci ba za mu kanta masu tambayoyi insha Allah ya ba mu amsan su insha Allah sai dai tambayoyin gaba da ba su samu shiga don muna da tambayoyi kusan 100 wanda bai wuce 1/6 za a cire daga ciki ba mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam ina hukuncin yada gawan barayi wanda ake yi a bayan hanya wato ma'ana gefen hanya a maimakon binnewa in an kashe su
bai dace da musulunci ba a jefar da gawar mutum ko da ko kafiri ne ina nufin ko da ba musulmi ba ne lokacin da Abu Talib ya rasu mahaifin Aliyu kagari ya mutu yana kafiri dan bai musulunta ba kamar yadda hadisin sahih bukhari ya nuna sai manzo Allah ya ce da Ali ibn Abi Talib izhab fawari abaka je ka dauki mahaifinka ka turbe shi cikin kasa karewa mutane wari ma'ana ko da mutum ba musulmi bane ba ba shi halatta a jefar da gawarsa haka akan titi dan yana da alfarma a matsayin sa na bil adama ballan tana kuma in yaron so musulmi ne amma dan fashi fashi da makamansa bai cire shi daga cikin musulunci ba za a yi masa wanka a yi masa likafani a je a binne shi sai da abin da aka ce idan za a je a binne shi ko a yi masa sallah kar a ga manyan gari a wajen shahararrun malamai a wajen sai a tattaro waɗansu mutane haka waɗanda ake ganin ƴan kwaye-kwaye da ƴan ganye-ganye ƴan sholisho yomu ne shawa muka ne makaranta muka iya sallah a ce ku yi haka ku yi masa haka amfanin yin haka shine dan a tsawatar wani da cewa kai kaga wanda da ya mutu yake rufe suke masa sallah me ya dawo masa haka sana'a iri kaza mummunan hali iri kaza to bari ni in ne sanci wannan halin wannan ana yin haka ne tahziran li ali wato dan a hana mutane yin hali irin nashi amma dai a matsayin sa na musulmi yana bukatar a kare martaban gawan sa
sai mai tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum Allah ga ta zalan idan Allah ya azuta wani bawan Allah da abin duniya a suwa ne suka fi girman haƙƙi a kansa da ya taimaka musu
ba kamar mahaifansa wannan da nan sanar Qur'ani Allah madaukakin sarki ya nasarta ka kul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wato abin da zan zaku ciyar na alkhairi wanda ya mutantanta mahaifanku guda biyu uwa da uba daga nan sai dangi kamar yayin yanka da kannanka ko dangi na wajen uwa ko dangi na wajen uba daga nan sai al-yatama marayu daga nan sai al-masakin sauran talakawa wanda ba wata dangantaka a tsakani bisa ga wannan layi mutum zai bi waye mutuncinta su ne iyaye idan iyaye suna da hali wadatattu ne sai a tsallake zuwa ga wanda yake baya da hali cikin dangi din daga nan har abin ya kai ga marayu da kuma sauran talakawa wannan da nasar alqur'ani
sai mai tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum mutum ne yake haye da abun hawa sai ya kade wani ya kashe shi wani hukunci ya kama shi mai kisa?
Idan mutum ya yi kisa kuma ya kasance wanda suka ce musulmi ne, abu guda biyu ne a kanka. Abu na farko diya, za ka biya diya ga dangin wanda suka ce, illa an ya saddaku, sai in sun ce sun yafe. Daga nan sai abu na biyu shi ne kafara. Kafara kuma shi ne ‘yantar da bawa, wanda bai samu ‘yantar da bawa ba zai azumin wata biyu a jere. Diya haƙƙi ne na ‘yan uwa, kafara haƙƙi ne na Allah. In ‘yan uwa sun yafe diya, to kafara tana da azumin wata biyu kenan a jere. Shi ne abin da ke kanka. Diya ko ci take yankewa. Har ya samu lafiya ya zo yi, duk wanda ba ya da lafiya ba zai iya zuwa, har ya ɗauka in ya samu lafiya zai. Amma mutum ba zai ciyar ba a madadinsa, don abu guda biyu ne aka faɗa. Wato ‘yantar da bawa ko kuma azumin wata biyu, amma mutum ba zai ciyar ba, in dai kafara ce take sa kai, babu ciyarwa a cikinsa.
Sai mai tambaya ta gaba yana cewa, assalamu alaikum, ina hukuncin mutumin da bai da wanda yake wa rashin kunya sai iyayensa ko kuma malamansa?
Wannan kan yayi asara. Asara ce a cikin rayuwa ya kasance ba wanda za ka yi wa rashin kunya sai iyayenka, waɗanda su ne sanadiyyan zuwanka duniya, sanadiyyan arzikinka da farin cikinka lokacin da kake cikin matsananciyar bukata. Yaro karami da baka iyawa kanka komai, kai kuma yanzu ka zanto sababbin wahalar da jin takaicin. Kana ɗaya daga cikin mutane guda uku kenan da mala’ika Jibril ya musu bakar addu’a, manzon Allah ya ce amin. Don mala’ika Jibril ya ce kaskanci da wulakanci ya tabbata kan mutumin da ya da cikin mahaifansa guda biyu ko ɗaya da rai bai musu aikin da’a da zai sa ya shiga aljanna ba. Ya ce da manzon Allah ya ce amin, manzon Allah ya ce amin. Saboda haka hali ne mummuna mutum ya kasance na musu nawa iyayensa. Iyayenka suna da girman haƙƙi a kanka ko da ko ba musulmi ba ne, wallahi suna kuma sun zo musulmi. Da haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan. Sannan kuma malaminka addini yana da haƙƙi a kanka. Akwai buƙatar ka mutunta shi, ka darjanta shi. Abin da ya yi na daidai ka karɓa ka yi aiki da shi, abin da ya yi na kuskure ka roƙa masa gafara a wajen Ubangiji. Akwai waɗanda suna tare da malami har kafin ya yi kuskure, idan ya yi kuskure za su ci mutuncinsa. To wannan ya nuna wato wauta kenan. Domin in ka ce wai dama kana jira kada malaminka ya yi kuskure daidai ya yi daidai, to ka ɗauki abin da ba zan yi ba, domin babu wanda yake masumi. Malami idan ya zo malami bai zo masumi ba, zai iya daidai zai iya kuskure. Abin da ake kallo menene ya yi na daidai ka bi shi a kan me ya yi na kuskure ka roƙa masa gafaran Allah ya ji masa ka ba shi uzuri. Wannan shi ne. Amma idan muka ce dukkan wanda ya yi kuskure ba daidai ba sai mun masa rashin kunya ko rashin mutunci cikin malamanmu, to za mu waye gari ba mu da malami ko ɗaya a duniya. Don malaman nan dole su yi kuskure a matsayin sa bil adala. Allah gane da ku.
Sai sanda da wani ce assalamu alaikum, malam amin karin bayani akan wannan kalmomi guda uku, tauhid, iman, aqida.
Haba wannan kuma ina jin kaji ne na faɗa a rediyo kake son maimaita yanzu anan. Maganar tauhidi kada ta Ubangiji, maganar imani kuma shine yarda da Allah da gaskata duk abin da manzon Allah ya zo da shi tare da yin aikin shi. Magana aƙida kuma shine kuduri na zuci, kyakkyawa ko mummuna. Sai dai idan ya amfani da aƙida galibi yakan zama kuduri mai kyau, kamar kudurci kadaituwar Allah, kudurci manzancin manzon Allah a cikin zuciya, yadda akwai wuta, akwai aljanna, akwai hisabi, akwai awon ayyuka ranar tashin kiyama, duk wannan yana cikin aƙida. Na'am.
Sai mai tambaya ta gaba shi kuma turanci ya ce, in a case where a deceased person left one son and two daughters, in other side, then he left only one house, consists of three bedrooms. How does the share take place?
Na an zama ka da Hausa, tun da rabon gado ne. Tun da har ka zo wajen wazin yanzu da kana jin Hausa. Ya bar ‘ya’ya uku, biyu mata, ɗaya namiji, ko ba haka ba. Ya kuma bar gida guda ɗaya, gidan kuma yana da ‘ya’ya guda uku. Ba da yana so ya mace dukansu a ba su daidai. Ka’idar rabon gado ana ne lizzakari mislu hadzul unsayyi. Dukkan ɗa namiji guda ɗaya za a ba shi rabon mata biyu. Da haka wannan gida wanda yake da tsaki ga mata guda biyu ga namiji ɗaya, kaga anan gurin dakuna guda biyu na namijin ne su matan su raba me baki da an kuma wannan ana garin zai jawo na hayaniya a sayar da gidan sai a raba kudi a tsakani shikenan algawa huta amma dai namiji yana da rabon abin da ba zai yi kai dakuna guda biyu nashi ba su daya ba zai yi haka ba ma'ana dai za a raba gidan da ya kashi nawa kenan kashi hudu za a raba shi to kaga kuma daki uku ne ba zai rabu gida hudu ba dan in ya rabu hudu ne zai dauki rabi su kuma su raba rabi a tsakaninsu to ba zai rabu sun da dakuna guda uku ne mafikin shi ne a sayar da shi sai a raba kudi a tsakani ko kuma yan gidan yana da haraba haka bayan dakuna akwai fili wanda za a iya kasafinsu sai a yi kasafin har filaye har filin da ke cikin gidan wanda ba riga an gina shi ba.
Sai na tambaya ta gaba da cewa assalamu alaikum ina hukuncin auren da aka daura amma kuma waliyin mashayin giya.
Ba komai dan wali ya zama mashayin giya ba komai in dai lokacin da ya bayar din ba a buge yake ba yana cikin hankalinsa dan idan buge yake da ya kaga ba yadda zafi da haka wannan auren sa bai yi ba amma in yana cikin hankalinsa auren sa yayi wadanda aka ce zama adalai su ne shaidu ba aloli ba. La nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin kaga ba sai waliyin adlin ba amma shahidai adlin shaidu su ne zan zama adalai in sun zanto guda biyu amma wali ba lalle bane zama adali ya zama adali ya zama ba adali bai zan su musulmi ya wadatar kuma ko da ba musulmi bane ya zanto kafiri ana yin cinikayya da kafiri ka dauka aure mu'amala zaka iya sayan atamfa auren kafiri ka sayar masa ko ya sayar maka to kuma zaka iya zuwa zaka auri kansa shi ga shi kafiri ita ko musulma ko kuma shi kafiri da ita kuma kirista kaga zai aura maka ba zaka ce dole sai an samu musulmi ya aura maka ba da haka ya kamata a fahimci wannan.
Sai da masu da bayanin cewa malam har yanzu a kara mana bayani dai akan shika uku cikin kalma ɗaya shi ba.
Wannan abu ne mai sauki saki uku cikin kalma ɗaya ana ɗaukar shi a matsayin saki ɗaya a lokacin manzon Allah har annabi bar duniya haka hukunci yake bai canja ba. Haka sai na Abubakar zo ya alifanci har ya gama saki uku sunan shi saki ɗaya. Haka a lokacin Umar ibn Khattab shekara biyun farko na alifancinsa saki uku a matsayin saki ɗaya ne. Sai daga baya da ya ga mutane na sakaci da saki sai ce duk wanda ya saki matan saki uku lokaci guda to za mu tabbatar masa da hukum. To Umar ibn Khattab ya yi haka ne da ijtihadinsa. Aikin sahabi baya rushe sunna mustaqarra fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya tabbata lokacin rayuwar annabi aikin sahabi baya rushe shi ɗaya kenan. Sannan na biyu da yawa daga cikin malamai suka ce Umar ya yi amfani ne a matsayinsa na shugaba min babu tahzir razanarwa da firgitaswa amma ba wai ya bada fatawa ba ne don ta rushe hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A takaice dai lokacin annabi saki uku saki ɗaya ne haka lokacin Abubakar da haka da yawa daga cikin malamai suka tafi akan saki uku saki ɗaya waɗansu kuma suka tafi akan saki uku ɗin ne kamar mazhabin Imam Malik da sauran mazahibul arba'a idan ka hada mazahibul salasa kai amma da su malamai kuma suka tafi akan saki ɗaya kamar yadda hadisi yake cikin sahih Muslim.
Sai ne tambaya saka zai na cewa
ce maka hadisi kana cewa kuma a sunnan ta ba me hadisi ne sunna take
sai ne tambaya saka zai na cewa assalamu alaikum ina hukuncin wanda ɗabi'ar sa dai shi dai jinkita sunna wannan ita ce rayuwar da yake
wannan kuskure ne sufa ce daga cikin sufofin munafikai alladina hum an salatihim sahun wanda da gangan suke jinkirta sallah sufa ce cikin sufofin munafikai wanda bai dace ba mumuni ya araya ya fa a cikin sa wanda ba su yin sallah sai sun ga lokacin ta ya kusa fita sai su je su wannan kuskure ne bai halatta ba.
Sai da tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum idan yana sallah sai ashshawai kama shi me zai faɗa mana.
Zai a ci shawarsa idan ya ji alhamdulillah bai yi laifi ba idan kuma ya shiru bai faɗa ba kuma bai yi laifi don faɗan alhamdulillah wata ibada ce da take ta'alluki da atishawa ko manzo Allah ya faɗe ta ya ce idan mutum yayi ya ce alhamdulillah ko bai duka ce cewa sai in yana cikin sallah amma in yana cikin sallah kare faɗa ba da haka aka dauki lafazin ala umumi.
Sai mai tambaya ta gaba yana cewa mutum ne ya saya masa mashin don ya masa a caba sai aka wayi gari dan farashin da ya sa masa yayi tsada da suka yi sati ɗaya ko biyu me zai faru sai mai mashin kawai ya karbe mashin din sai ce zai je su ashe ba sai ba bane sai ya je samu wani sojan ya sake baiwa to anan malam wani mataki ga waɗannan
yo ayyar daidai ne da kuke tun farko ce ni ban ma fahimta ba ya saya ne dama ya baki
zai yi masa aiki ba
dan yi masa aiki to ai mutumin da ya sai majin ya baka yana da dama ya karbe a duk lokacin da ya ga dama ba a cewa dole sai ya ci gaba da mu'amala da kai dan haka an tauye masa hakkin sa a kai gobe idan kace ka fasa ga mashin danka sai shari'a ta ce dole sai kai kuna da zafi kai ne ku ci gaba da mu'amalar ku ku fasa
السلام
عليكم ثم ماذا الى سوء يحد انا القران تو كو اكو وصف ايه لكن القران حاليا هو الذي كان تاوى سبوده حدا يزلم والله بابو تعال بابو تعايا ترى تسلي بك هردا سيكاي تدك سكي ان جاما غسكيا با وني كون كدي تا ذاك يكي كراتو دك سكي وان ذاك هردا ما بابو تا دبارا وي بري رubuto تا ايا ان شاكو ai ya addu'a cikin nan hadda ta alqur'ani yi kawai shi ne maganin hadda
wannan maganin ne tambaya ya kai ga wannan assalamu alaikum agar maka Allah wasu ayoyin da muke so a taimaka warware mana tsakanin su ayar farko tana cikin suratu ali imran inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa'ulaika humul muflihun da kuma ayan da ke cikin suratul rum in ban manta ba munibina ilayhi wattaquu wa aqimus sala wa la takunu mushrikeen min alladheena farraqu
da kuma ta fuskar suna ko Idris mutakar ba ma kafir da juna ba ma yakar juna irin yadda kirista suka yi ko yadda yahudawa suka yi da Allah ce ba gharaina bainahum al'adawa wal baghdha ila yawm alqiyama wannan baya cikin abinda aya ta magana kai da aka ya kamata mu lura da wannan wato jama'a su kafa kungiya da sunan addini ba a cewa sun yi laifi abinda ke zama laifi daukan cewa ita wannan kungiyar ita ce addinin ta yadda wanda ya shigo ta ya zama shi ne musulmi wanda bai shigo ta ba shi ba musulmi ba ne wannan kuskure ne amma ka kafa kungiya kana waɗansu ayyuka na addini gyaran makabartu taimakon marasa lafiya a asibiti ni kuma na kafa wata kungiyar aikin ta kafa makarantu na islamiya wani ya kafa wata kungiyar aikin ta kula da gidajen marayu duka mu kungiyoyi ne na addini dukkan mu kuma na dauka abu ɗaya muke wa hidima wannan bai sa na daina bin sallah ko ya daina bin ba wannan bai sa na kafirta shi ko ya kafirta ni ba wannan ya halatta cikin addini abin da ke kuskure in kafa kungiya ya dauka ita kadai ce musulma kuma wanda ya shigo cikin ta ne kadai musulmi duk wanda ba shi ita ba ya zama kafiri wannan shi ne kuskure kina ba dan fahimta da haka mutane suka dauki ra'ayoyi guda biyu ne wanda kowanne gefe ne amma da su dauki ra'ayi na tsakiya wanda shine daidai wa kazalika jalnakum ummatan wasata ra'ayi ɗaya wanda yake gefe shine mutum ya dauka cewa dukkan kungiya ko ma wace iri ce ta zama shirme kuma ta zama shirka ko kafirci bisa ga kaidar amin nan wala takunu minal musyrikin min alladhina farraqu dinahum ra'ayin nabi wanda shi ma gefe ne wanda zai dauka cewa in ma baka cikin kungiyar addinin ka bai ba dole sai kana kungiya in baka da kungiya to baka da addini kenan kaga wannan shi ma kuskure ne ra'ayi na tsakiya mutum ya dauka cewa ba ruwa na da sunan kungiya me ya manufata ka sa mata dukkan sunan da kaga dama ka sa mata ka sa mata council of ulama ka sa mata jama'atu nasrul islam ka sa mata fitiyanul islam ka sa mata jama'atu izanu sabila ka sa mata sunna ka sa mata jama'atu da'wa ka sa mata duk abin da zaka sa ne bai dame ni ba amma me ya manufar me kake so ka cin ba inda zan tambaye ka me ye manufar ka game da kafa kungiyar ka zaka ce manufata ya da addinin musulunci bisa ga tsarin koyarwar annabi da sahabbai shikenan ne dan kungiyar ka ne a manufata ya da addini amma sai wanda ya shigo ne musulmi wanda bai shigo ne ba shi ba musulmi bane ba babu inda zai shiga kungiyar ka har abada wannan ya zama kuskure ya zama son zuciya da haka ya kamata mutane su fahimci wannan idan mutum ya dauka ita kungiyar ita ce addini ta yadda sai an shige ta za a yi addini abinda wannan ke nuna wa duk wanda ya musulunci a nan kasar kafin ka fara kungiyoyin mu ba ya da addini kenan su ce Usman duk ba su da addini kenan ba addini suke ba kaga wannan kuma kuskure ne daidai da malaka shi Abubakar Muhammadu Gumi almajiransa ne suka kafa izala amma ba shi ya kafa ba amma baya fada da izala amma baya ciki a matsayinsa na official cewa yana da kaza da kaza na izala amma wannan bai sa a dauka cewa ba musulmi bane ba dan kawai baya cikin kungiya baya cikin shugabannin ta ba shine founder ba ba shine waye waye da sauransu irin wannan muke halin yanzu da haka gaskiya muna da ci bayan gwagwarwa wani lokaci sai mu tsaya muna rigima kan abin da bai dace mu rigima ba akan abin da bai dace mai riga ko muskala da rajin aikin musulunci na da fadi in dan uwa na dauki wani layi ne sai dauki wani layi me yana rigima a ciki aikin fa yayi mana yawa mun yi kadan a bayan aikin da musulunci mun yi kadan to amma sai mu tsaya muna tarigima kuma yawanci abin da ke kawo mana wannan shine maimaitun ayyuka idan wani mutum ya kafa masallaci daga cewa ba dan kungiya ta bane ba ni wai ina ganin hankali na bare kwanta ba sai na kafa me masallaci manufa ta shine yayi bari ni mai kaga tun nan gurin bani da niyya tsakanin na da mahallici na dan yin mulamalu da niyya tun da suwa ne tsara da masallaci mun ma sai mun yi ma'ana suwa ne mu wato ka dauka shi din su daban ne kuma ku din ku daban ne duk kuma ku ne suwa gaskiya ce bayan gwagwarwa ne wannan rashin fada da tunani ne ya kamata mu kalli kalubalen da ke fuskantar al'ummar musulmi mu kalli bukatuwar al'ummar mu zuwa ga karantar da su kitabu da sunna alqur'ani da hadisan manzon Allah su waye su fahimta mu kalli bukatar mu na mu waye ma a cikin rayuwa mu kalli bukatar mu na kalubalen da ke fuskantar mu ta fuskar abokanan zamanmu na kasa daya mu ga mutane da muke shigarwa cikin addinin nan a kowane yini sannan wanda suka shiga wata tarbiyya muka basu ta addini wata karantarwa muka basu ƴaƴanmu da matan mu wata tarbiyya suka samu ta addini tare da ilimin zamanin da zasu iya fuskantar kalubalen da ke fuskantar al'umma amma duk mun kasa wannan sai mu tsaya mana ta rigima kan wani abu wani ya musulunci ne ma sai nayi wani ya islamiyya to bari mu shirya ƴaƴanmu mu je mai tamu da mu su namu na namu su zo mu je su ko na su tafi can wannan gaskiya ba daidai bane ba ka kalli manufar dan uwanka mu cire soyayyen zukata a cikin zukatanmu mu shirye son zuciya in dauka wani dan uwana ne musulmi ba ni da hujjar fitar da shi daga cikin addinin musulunci kawai dan baya cikin kungiya ta ba ni da wannan hujjar lasisin baya hannuna na in dan kawa ne ya zama musulmi wani ya zama kafiri kai ka ce za an gina hisabi ne akan za a tambaye mutum ranar tashin kiyama nawa ka kafirta a madadin a tambaye shi nawa ka shigo da su cikin addini ya kamata mu fahimci wannan mu yi wa junanmu uzuri in dai malamai suna son gaskiya kuma an yadda za a yi sunna gidigal kaulan wahidan to ba za su yi ana rikici ba kuma idan ba mutum ya rikici kai dole sai ka rama ba dole ba sai ka rama mutum ya zai jika ba lalle bane sai ka rama mutum ya bada bakar magana ba kana da lokacin da ba za ka iya bata shi ba akan ka ce in ce kai da wani zai ka bada dalilan ka da abin da ka dogara da su li halika man halaka an bayyana tun waya ya man hayya an bayyana wanda zai karbi shirya ya karba wanda ba zai karba ba ya bari amma wallahi ku ji tsoron Allah duk wani wanda yake wa'azi kuma yake kira mutane kan abin da yake shi haka yake so ba tare da ya gama masa bincike a shari'a ya gano haka yake ba dalilin sirri yin tsoron ga masu Allah ran tashi kiyama kan ka ma kada in za a tambaye ka ya ne matsalar ballantana adadin mutanen da suka bi ka kan abin da kake kai nauyin kan ka ma ya zaka yi da shi ballantana nauyin sauran al'umma to duk wannan yana da cikin abin da zamu kalla ba a rikici kan abubuwa na addini a yi ta fada abinda ake tattaunawa ake me dalilin ka bai hujjar ka kuma a nasi kuma a nan gurin ka mai tarfada mutanen mai dubur kwanaki a nan cikin garin biyu idan muka yi rikici kan wani abu ni na ja tunga na ce kaza ne malamin ne ya tunga ce kaza ne wancan ma kuma mu ne malaman da ake ji ni yana da mabiya shi yana da mabiya in fa mun yadda addini muke mu uku dole mu yadda akwai waɗanda suka fi mu dan za a gani ma tambaye mu wannan matafiyar da kuke kai ta addini da kake da'awar kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne akwai wanda suka fi ku ko kuma ba wanda ya fi ku kun fi kowa a duniya za mu ce akwai wanda ya fi mu to wanda biyun na a yi naki a gari kaza a wuri kaza a kasa kaza in ya kama ko Saudiya ne mu biya tikir mana mu tafi mu je da'awar wuri mana ba addini ba ne abin da muka rataye da shigar aljannan mu ne da shi kuma sai mu zama wasa da shi to wanda ya fito masallacin sai ba da fatawa yana ganin tun da ya riga ya faɗa almajiransa sun ji ba zai yi zanyawa ba wannan kuskure ne ko kuma a kawai wani lokacin sai dan ya zo ya suranta min abu sai in ɗauke shi in zafafa a kai sama da kima in faɗi bakar magana ga yan uwana musulmi wannan ba daidai bane ba wannan ba daidai bane ba da haka ya kamata mu ji tsoron Allah harkar kungiya idan mutum ya shiga cikin kungiya wadda take da manufar a karantar da mutane Qur'ani da hadisi kuma ya shi da shi yana yin wani a kan wannan manufar yake kuma ya ɗauka duk mai wannan manufar ko da baya cikin kungiya dan uwansa ne musulmi wannan ba baka da hujja da zaka ce masa yayi kuskure idan mutum ya shiga cikin kungiya yana nufin zai aiki na Qur'ani da hadisi amma ya dauka ba wani mai addini sai wanda ya zo ya bayar da kansa ga harbatan kungiya yayi mu baya duk yadda ya bi Qur'ani da hadisi in ba ya hada da sunan kungiyar ba shi ba musulmi bane ba to wannan fa ba a yadda zaka kare kanka gaban Allah ranar tashi kiyama kai ko a duniya ba za ka kare kanka ba wallahi sana ji lahira a duniya kanta dan kana da musulmi a Saudiya kana da musulmi a Japan kana da musulmi a China kana da musulmi a Kuwait da Pakistan wanda ba su san sunan kungiyar ka ba to musulmi ne su ko kafirai addinin su yayi ko bai ba za su shiga aljanna ko ba za su shiga ba in ka ce za su shiga za a ce to ai ba su san sunan kungiyar ka ba balle sana zo su yi mu baya kuma ka ta addinin su yayi dan mai ni a nan wurin ka ce nawa bai ba in ko ka ce su ma duk nasu bai ba har sai ranar da suka rufo gari da